Assalamu alaikum, muna farin cikin sake kasancewa da ku a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a tashar VOA Africa kan mita 102.5 Zangwa FM, sai kuma wasu tashoshin na Zangwa FM a Jamhuriyar Niger da suka hada da Radio Amfani Sarauniya da kuma Niya. A can kuma san kasar Ghana kuma za iya kama mu ta Alpha Radio, sannan za iya jin matanar gizo a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu gabatarwa Zara Aminu Fage tare da ni Amina Bahari Auna.
A duk ranar Laraba shirin yau da gobe na magana ne akan harkokin siyasa da shugabanci na gari. A yau 12 ga watan Oktoba na shekarar 2022. Za mu kammala maudu'in makon da ya gabata, inda muka fara magana akan rawar da kafofin sada zumunta za su taka a babban zaben shekarar 2023 da ke tafi.
Haka yake Zara'u, muna tafa da ƙarin bayani.
A cikin shirin namu na yau za mu koma zauren tattaunawar mu, inda wakilin sashen Hausa ya gayyato mana matasa masu ruwa da tsaki domin tattaunawa akan wannan batu.
Sai ku kasa kunne ku saurari shirin yau da gobe.
To jama'a masu sauraro, bari mu tsunduma cikin shirin da koma jihar Kano wajen wakilinmu Mahmud Ibrahim Kwari. Mahmud, gare ka.
Kuma kamar ku da ake ce muku influencers, wace rawa ku za ku taka tunda ku mutane ne masu fada a ji a wannan da'irar ta masu amfani da social media, kazalika waɗanda suke bibiya watakila ko da ba sa lafazi ba sa martani sukan gane cewa wane in yi magana kaza tana tasiri kaza, ko wace rawa kuke takawa?
To rawar ita ce a duk sanda kaga irin wannan abu na ɓatanci ka kan yi magana a kansa a matsayin abin da bai dace ba, wanda yayi idan ka san shi ka kan je kai masa magana cewa bai dace ba. Amma kamar da na gaya maka, su social media influencers kalabi ne. Akwai waɗanda muke kira da negative influencers, ma'ana waɗanda suke ta'angiza mutane kuma suna da masoya. Akwai kuma waɗanda suke suna kokari suga cewa an yi abin da ba daidai ba. To duka kuma ana yin su
abin da ya dace.
So kuma dukkanin su ana amfani da wannan gari da nace guda din nan. Kamar ai ta kamar faɗa kullun social media ko daga falla da labarai ta wannan ai al'umma ce. Shi ya saka matsala kuma da ake samu shine za ka ga cewa waɗanda suke batancin a ciki ba su kai na kirkin da suke cikewa ba. To amma saboda su waɗannan da suke da batancin idan suka fitar da abu an fi yaɗa shi da wanda ma baya da wanda in yi kamar da kace wani fa yana ganin labari bai fa karanta labarin ba, kawai saman zai gani bayanin sama bai ma kalli ƙasa ya gani ba. Wataƙila ƙarshe ma an ce wanda ya yaɗa wannan abin Allah ya tsige mishi. Na taɓa gode irin wannan abin, na yi dogon rubutu akan wani abu kamar ɓata Najeriya, amma sai na ce duk wanda ya yaɗa abin nan ma wakaci ne. Ina ga a ranar sama da mutum 1000 sun yaɗa abin, kaga kenan ba a karantawa. Shine dama ukan abin da nake son fahimta a lokacin, ina so in gano. To anan na ƙara tabbatarwa cewa tabbas mutane wannan farkon bayanin na sama kawai shi suke kallo. An ɓata Najeriya, ai Najeriya dama, ai gwamnati shugabanni kaza, ko akai ta yaɗa abin nan. Yan kaɗan ne za su gani su ce an ƙi, a'a me kake nufi da kaza. Wani ma ya kalla ya ce ai wannan kamar baka san ka rubuta wannan abin ba, mistake ne da kai faɗi wannan maganar na cewa mutum ba shi da hankali. To abin yana buƙatar malaman addini da ake sauraro su ma su fito wanda su ma ga daga cikin su wasu akwai kalaman da suke yi shi ma yana zama irin na batanci irin na yan jagaliya wurin raba kan mutane wurin cin zarafin juna kaji malami ya ga yana kiran wani dan uwansa malami mara hankali ko da wasu kalamai na wannan kaga wannan abin da yake nuna maka shine idan mutum yana wannan batanci na bangaren siyasa na ganin daidai yana yin abu ne daidai haka to idan yaji malamin addini kuma yazo yana irin wannan kaga ya kara ma buta kenan ma'ana cewa abin da yake yi daidai ne cin mutunci cin zarafi daidai ne to dole dai gaskiyar magana mataki babba da zai janyo kuma abin ya gyaru cikin gaggawa bayan ilmantarwa da mutane sun san doka shine hukunci akan lokaci
Abdulgani wacce gudunmawa social media za ta bayar misali idan aka yi amfani da ta hanyar ta dace wajen ganin cewa an yi zaɓe a Najeriya din nan 2023 sahihi karɓaɓɓe kuma ingantacce kuma an yi cikin lumana
to dan ma kamar yadda muka yi shimfiɗa ita kafar yaɗa labarai hanya ce wacce za ka isar da saƙo ga mutane miliyoyi ba dubbai ba to kaga kenan idan aka yi amfani da ita ta hanya mai kyau hususan ta bangaren nusar da al'umma akan illar rashin zaman lafiya da fitintunu da yada kalaman batanci hakan zai isa ruwa mutane da yawa wanda kuma ana sa ran sai tasiri wurin tabbatar da cewar da su masu yan siyasa da sauran al'umma sun yi harkar zabe lafiya an gama lafiya sannan kuma kafaci wacce za a yi amfani da ita wurin neman bayanai na wato cancanta ko akasin haka ga dukkanin masu neman zawarcin kujeru a matakai daban-daban ya Allah mutane sukan iya yin magana ta kai tsaye tsakanin su da duk wanda yake neman wata kujera ko kuma wani zarafin abinda ya shafi shugabancin al'ummar ya maimakon yawa wakilci to kaga kenan in ada mutane na kasa-kasa ma ba za su iya samun kan damar kaiwa ga wasu waɗanda suke nema ba amma a yanzu saboda wannan kafa ta ba da dama da zama ka iya mu'amala da shi wannan mutumin da yake nema yake zawarcin shugabanci kujerar shugabancin ku za ka iya magana da shi kai tsaye kamar to in ka lura za su fito su ce ga abin da za su yi to kuma mutane ba su da damar mai da martani ko kuma wurin tambaya suka yi fiyar yanda za su tafi da abin da suka ce za su yi to kafar yaɗa labarai ta ba da wannan dama kuma ta ba da damar da za a iya wannan kuma zai ba da dama mutane su duba abin da ya shafi cancanta wurin zaɓin da za su yi
ma Musa kamar tunda kuna cikin tsakiya tsindin na harkar social media dinna ga abin da Abdulgani ke faɗa kun fara tunani irin wannan na cewa a ja hankalin matasa watakila wannan wani wata kafa ce ma wanda za ku saka ko wata rariya ce ta tace waɗanda za su wakilce ku a majalisa ko su shugabance ku a gidajen gwamnati
to ai tana ma wato ita kafar yaɗa labaran nan ta zamani da kuma tasa suke amfani da ita da a ce an yi gam da katar ma tun baya an fara na tabbatar maka da matasa da yawa a yanzu su ne za su jagoranci kasar a shekarar ta 2023 dalilin fa shine da a ce ana mai da hankali wurin fahimtar saƙonni na fahimtar cewa ga ma yanda gwamnati take ga tsarin gwamnati ga yanda za mu haɗa kanmu mu kawo gwamnati mai inganci a tsakaninmu yanda za mu tallafa wasu wanda muka cewa zakakurai ne ya kamata zama irin wannan a iyata nan kawai za a wayar da matasan kai tun ma kafin a zo magana primary election da waye an gama tunanin cewa ga irin mutanen da za a ba goyon baya to amma duk da hakan a yanzu din akwai dan cigaban da aka samu domin a yanzu haka za ka ga akwai matasan da suke zakakurai ne wurin cin zarafin mutane a ita wannan yana ta gizo amma yanzu haka cewa abubuwan nan sun yi ƙasa sun canza yanayi na rubutunsu wanda kuma yana da tasiri da irin yanda ake jan hankalin nasu wasu kuma saboda dokar da sagani a fara ɗauka kan wasu domin wasu sun fara kai ƙara idan an taɓa mutuncinsu so wayar da kan ita ce ita wannan kafar a yi amfani da ita ɗin a dagi kamar yadda Dr. Abdulgani ke magana cewa ya yi magana akan su kansu waɗannan kafafen da ake amfani da su irin su Facebook Twitter ɗin da sauransu suna da dokokinsu yanzu a Facebook in ka saka hoton da yake da tsaraici a ciki in baka wasa ba za a rufe maka abin nan ɗin da kake amfani da shi a Twitter idan ka saka haka ko a Twitter za ka ga cewa irin ɓatanci da ake yi da kafin Najeriya ta rufe su kusa ga irin asarar da suka yi daga baya aka zo da aka tattauna aka dawo shi ma ya rage irin waɗannan kalamai da ake yi na cin zarafi na cin mutunci da sauran wannan to haka za a zage dantse a ci gaba da yi wanda tabbata amma lokacin da ake da shi yanzu kamata a ce an yi abin an ninka so goma saboda azafa abin a kasance kusan koyaushe INEC tana yi gwamnatocin jihohi suna yi gwamnatin jiha tana yi ministry ta tattara bayanai ko ta bada bayanai ko ina aje ana amfani da wannan an malamai a gaba sallacin juma'a su yi kiraye-kiraye sarakuna su zama suna gaba suna magana a jin zakuran mutane waɗanda suke a harkan wayar da kan al'umma na kowane fanni suna fito suna jan hankalin mutane waɗanda aka sani a ƙasashen waje da ƴan kwallo da ƴan fina-finai da mawaka su ma a ji sun fito ƙarara suna ba kuma sai an ba wa mutum kuɗi ba a kai kanka za ka duba ga cewa wani gudunmawa zan ba wa al'umma domin ita kafin nan ta zumunta ana iya amfani da ita wurin kissa sawa ƴan ƙasa kishin ƙasarsu da kuma ya za su taimaka da kuma kaga yawanci kuma da aka ce wasu ƙasashen ba sun yi nisa ya zaga yadda ake amfani da China a China inda suke amfani da ƙasashen nan kamar irin su wannan TikTok da su waye ai akwai sa ido ba za ka aka bar abin zubar saboda waɗanda suka kafa waɗannan kafafe na sada zumunta sun yi su ne lokacin suna yarintarsu sannan ba su da yaya amma lokacin da suka fara samun ƴaƴansu sai suka fara tunani kai ya kamata in fara kawo wasu abubuwa da za a fara kula da kaza a fara kawo dokoki har Europe din ma kansu European Union da wai duk akwai irin wannan tsare-tsare da ake kawo na ganin cewa yadda za a magance irin waɗannan matsaloli
maganar saka kuɗi yaya za a yi a rage wa matasa tunanin kuɗi din nan a kan kowace harka musamman abin da ya shafi gina ƙasa da shugabanci a Najeriya
to hanyoyi ne kamar guda uku na farko idan aka kalli maganar samar da sana'a duk inda aka samar da alternative ma'ana wata hanya wacce take sabanin wacce irin wannan din wacce mutum zai iya samu ya samu abin da zai kai bakin salati da sauran abubuwa na tafi da rayuwa da hanyoyin kudin shigar samarwa da kansa dai wato sana'a
samun shiga wadannan shiga
musamman wato idan akwai su wanda suke sabanin wancan hanyoyi idan aka ƙara dabbaka wannan bangarorin zai taimaka
kuma ai kuma kuke cewa misali ita social media din nan ko ita kanta ICT din ma ai ana iya amfani da ita a haɓaka tattalin arziki ko na aljihu ne misali baka ganin watakila an sami gap ko kuma wani wata tazara ko na fahimtar da matasa cewa zan iya amfani da wannan TikTok din nan misali ko WhatsApp ko Twitter samu kuɗin shiga misali
to ai duka dai maganar da nake a hakan take ma'ana shine in akwai alternative hanya ba sai ka bata wani ba zaka samu ya Allah hanyar nan ta kan kafafen sadarwar ne ko ku ta sabanin hakan ne duka dai zai taimaka na biyu samar da hukuncin nan kar ya tsaya akan shi wanda aka biya yayi har wanda ya biya aka yi din shi ma zai taimaka na uku wayar da kai akan illar yin hakan da yawa ba su gane irin matsalar da hakan take haifarwa ba ya Allah mafi yawanci idan suka gane ko da an biya su za su fasa yin wannan to da haka in aka bo wannan hanyoyi cikin yardar Allah za a samu waraka akan wannan abubuwa da yake ciki sai kuma ba ki kira civic responsibility mutun ya san cewa kasar nan ba ta wani bace ta sace kuma baka da inda yafi kasar ka dan haka dukkanin wani mataki da zaka dauka ko an biya ka ko ba a biya ka ba ya zanto cewa ba zai janyo na kasu ga kasar ka ba to shi ma wannan duka yana da amfani kuma wannan ta wannan bangaren iyaye suna da rawar da za su taka malamai suna da rawar da za su taka kungiyoyin gama kai suna da rawar da za su taka gwamnati na da rawar da za ta taka sai kowa ya dauko hannunsa ya saka an hada hannu da hannaye wurin kula da wannan mas'ala wacce take da dimbin alkhairi kuma take da dimbin sharri idan aka amfana da ta wata hanya
madalla ga ci gaban tattaunawar
Musa ya kace ganin lafazin da wata Abdul Ganiyu ya amfani da shi cewa civic responsibility naji cewa kasata tana da wani haƙƙi akai na baran sauke shi musamman akan zabe din nan, misali la'akari da na farko zaben ya taho, magana ake ta watanni 4 zuwa 5 masu zuwa, sannan kuma ƴan siyasar matasa suna ta koka cewa suna ta tura mota kana ta shi kana gurin su, so suna ganin kamar kaka zaben wata kafa ce da za su tsira da na bakin su. Ya kake ganin yiwuwar misali a cikin wannan gaba za a iya cimma waɗannan abubuwan da ko a cimma wani mizani na abin da Abdul Gani ke fara?
To abin da ke fada gaskiyar magana ita ce, na farko mutane su daina jin cewa za su zaɓi mutum ne domin suna son sa.
Mun gane ba.
Eh, babban matsalar kenan ai. Kana son mutum, ma'ana kenan idan akwai wanda baka so koda shi ne daidai da zai yi aikin ba za ka zaɓe shi ba.
Koda
ya cancanta. So dole mutane su kokari su fi ƙarfin zuciyarsu a wannan, ya kasance wanda za a zaɓa da matasan za su riƙa ganin cewa shi za su zaɓa, ya kasance mutum ne da zai kawo canji na abin da ake bukata na cikin al'umma, ba wai wanda kake so kawai ba dan kana son shi ko ka ji cewa wannan shi daidai. To ya kamata a rika tantance wannan na farko kenan. Na biyu, kamar yadda ya ce, ita kafafen social media nan wasu fa da ake ganin suna amfani da kalmomin ɓatanci, suna yi amfani da shi ne domin jan waɗanda za su rika shiga suna kallon abin su suna yada shi, su kuma suna samun kuɗi duk ƙarshen wata. Domin waɗannan kafafan akwai yanayin da idan ka kai na wasu ka'idoji ana iya biyan ka kuɗin waɗanda suka kalli abubuwan da kai suka gani suka yi rubutu a hanka da sauransu.
Kamar ko influencers kenan.
Eh to, kasan da kin ba mun kuɗin ne da mun ba, shi yasa mun mayar da ma mun rubuta muna son fara cin kuɗin ba, dan kan ma mun ma mu zama mun biye wa irin wannan line na kokarin jan hankalin mutane irin dan su so mu din. To amma wasu suna fito da wani abu domin in ka fitar da magana da take mai rikitarwa tabbatanci ko ta wani abu, za ga mutane an yi rubdugu a kanta, an yi ta yada ta, su kuma biyan bukatarsu kenan. To su ma kamar da ake magana hukunci, dole fa hukunci ya dawo kan irin wannan an waiwatar da shi. Dan haka ya kamata mutane ƴan Najeriya, arewacin Najeriya, mu waye mu gane cewa ita fa wannan siyasar da muke gani, mutanen nan fa da muke tabbi ake turawa ba fa damuwa suke da kai na kasa ba, duk ƙarya ce, duk wannan kalaman da suke ƙarya ne, neman kuɗi suke, magana ta gaskiya a ƴan siyasar mu na yanzu kashi 90 ne maka jam'u suna shiga siyasa ne domin su samu arziki. So dan haka yanzu kamata yayi mai tunani mu ga cewa a cikin su din wanne ne masu dama daman da wataƙila mun ga sun yi wani abin alheri na samun matasa aikin yi, samar da rijiyoyin burtsatsen da ya kamata, samar da makarantu ilimi, da alamomi da hujjojin da za su nuna wannan su ne irin shugabannin da muke bukata. Sannan mu gane shugabannin da suke raba kan matasa, wannan ya ja wannan waɗannan aitaccen mutuncin juna a ita wannan, ba za ka taɓa jin sun ce komai akai ba su. Ba za ka taɓa jin ƴaƴan sun ce komai akan su ba. Sannan su tsakanin su da kuke zagi saboda su, ba za ka ji suna ciwo kansu mutunci da irin wannan ba. Shi ma wannan abu ne da ya kamata matasa su gane, su fara rubutu akan cewa mun gano ku, mun gane albarkanku, saboda haka yanzu Allah da zani abin da ya tace mu ma yanzu mun waye. So saboda haka mutane mu kaunaci juna, mu daina bakin ciki da juna, mu gaya za a yi mu tallafa wa ƙasar mu da jihohin mu, mu yi abin da ya dace. Sannan kishin nan da ake kira patriotism ba ƙarya bane, duk ƙasar da ba ta da masu kishin ƙasar ta babin da za ta je. Ingila, America, Saudi Arabia, India, dukkan China ƙasashen nan, saboda ƴan ƙasar suna da kishin ƙasar, shi yasa har aka kai ga samun shugabanni masu kishin ƙasa, har ƙasashen suka zama da su muke kallo muke kokoro muke ba da labarin su.
Wai dokta, wasu na ganin cewa karancin ilimin fasaha sadar wannan shine ma ya sababa ma wasu matasan nan ma har suke yadda ma ake amfani da su, su yi amfani da wannan social media ta hanyar da ba ta dace ba. Abin da ake cewa karamin sani hukumi, me zaka ce?
To ba za a yi saurin faɗar haka ba, domin duk wanda kaga yayi amfani da wannan kafa kuma ya amfani da ita sosai har ta je wani wuri a yaya kenan. Maganar iyawa ba ita bace, maganar amfani da ita ta wata hanya ce, kowa da hanyar da ya zabe ya amfani da ita, wani kuma bai san daya hanyar da zai bi ba sai wata. To duka ala ayi hali, abinda ake bukata shine mutane da matasa su san cewar wannan kafa ana iya amfani da ita ta hanyoyi mai wanda ke neman ladan Ubangiji zai samu ta hanyar ta, wanda yake neman kudin shiga zai iya amfani da ita, wanda yake neman fadakarwa da wayar da kan al'umma zai iya amfani da ita, wa mai neman daukaka ma zai iya amfani da ita. Duk abin da kake nema kai amfani da ita zaka iya, ko hanya mai kyau ko mara kyau.
Ya kake ganin makomar zaben 2023 la'akari da kuma gudunmuwar matasa ta hanyar social media misali?
Zaben 2003 bambancin shi da sauran zaɓuɓɓuka zaɓe ne wanda a lokacin da
aka samu yawan matasa a Najeriya yarin jayi yawan dukkanin sauran age group da ake magana. Za ka samu cewar bana yawan matasan Najeriya ya ta samu kashi 60 da wani abu. To ka sannan kuma yawan masu zaben shi ma waɗanda suka karɓi rijistar zaɓe yawan matasa yarin jayi yawan kowa. To kaga abinda wannan yake alamta shine zaben 2003 zabe ne na matasa da 23. To kaga tunda zabe ne na matasa sannan kuma lokaci ne da kafafen sada zumunta suke tasiri a fiye da shekarun baya. Don haka kafar sadarwa tana da rawa ta musamman da za ta taka a wannan zabe. Sannan hukumar zabe ta kasa ita ma ta fito da amfani da technology wurin tafi da wannan zabe. To dukkanin wata alama tana nuna cewa rawar da matasa za su taka a zaben bana yafi irin wacce aka taka a baya. Kamar yadda na yi bayani a baya kuma zaben bana bambancin shi da sauran zabubbuka yana da kamanceceniya da zaben 1962 ne ko 1962 ne na jin ko da 63 ne ko wanda aka yi zabe wanda kowane yanki ya fito da dan takararsa aka gwabza wanda bayan zaben aka samu abin da ake kira post election violence wanda daga nan ne ya rinka hayayyafa ya rinka bayuwa har ya bayar da yakin basasa a kasar nan wanda miliyoyin mutane suka rasa rayukansu a sanadiyarsa. To wannan tarihi ya kamata al'umma ta rika duba shi kuma a dau darasu daga abin da ya faru a wancan zabe a kiyaye faruwar fitina ta hanyar wannan zaben domin shi wannan zaben yana da kamanceceniya da wancan.
Mahusa a ƙarshe daktar ya ce adadin matasa da za su shiga wannan zaben ya fi na kowane lokaci. Na biyu kuma ita kanta hukumar zabe ma ta fitar da wata siɗira da take cewa za a yi amfani da wannan kafa ta ICT wato fasaha sadarwa wajen yaɗa ko bayyana sakamako daga akwatu.
To alhamdulillah wato an ga kalle ita wannan shekara ta 2023 kamar yadda ake magana ta zo da abubuwa daban. Kage zabubbukan baya da aka yi tun daga can baya 2003 har zuwa 2015 akwai wani 2015 akwai mutum daya misali Janar Muhammadu Buhari wanda yawanci yana daga cikin mutumin da mutane suke kallo da matasan da kowa da kowa wanda shine ake ganin idan an samu kasu irin soyayya ta kai soyayya. To yanzu babu irin wannan mutumin da yake da irin waɗannan siffa a wannan lokacin da muke ciki. So don haka shi sa yawanci ma akwai yiwuwar wasu ma zaben ma ba za ma su je ba na farko kenan domin suna ganin cewa ai wanda ake nuna soyayyan nan yanzu lokacin su ya ƙure so babu wani damaki akai. So wasu ana tunanin zai iya zuwa da wata siffa ta daban. Wasu suna hasashen cewa za a yi abin irin mutane ba za su abin nan din cancan yadda ake zato ba
su
zaɓe yadda saboda dama shi wannan soyayya da ake masu ita take jan hankalin mutane ake tohowa ake irin wannan wanda kamar yadda na ce yanzu gaskiya babu wanda ke da irin wannan abin din na farko kenan. Na biyu matasan duk da an samu canjin matasa domin matasan da suke sanda aka fara demokradiyya aka haife su yanzu a shekarar 1999 kaga yanzu ma sun kai su zabe ina ganin ko sun kaura. To kaga shi ma akwai karuwar kenan waɗanda za su yi wannan zaben. To abin da ya canza wannan abin shine yawan jan hankalin mutane da za a yi kamar da muka ce wurin gudanar da zabe su fito su kada ƙuri'arsu haƙƙinsu ne tare da kuma kawo hanyar da za a cigaba da wayarwa da mutane kai su gane muhimmancin zabe domin shi zaben nan idan kai fa shine kake da.
To amma maganar da ake shine wancan ta electronic transmission wato bayyana sakamakon zabe na akwatu a ce an aika shi Abuja daga ƙauyen Kayo. Misali da hukumar zabe da dokar zabe kuma ta ce za a yi da shi amfani da shi. Baka ganin cewa watakila social media ko ma abutar social media za su yi amfani da wannan kuma watakila iya yunkurin watakila kawo abin saka tsare a ciki.
Ito ai da yake duk kowane akwati dama ai akwai wakilan yan jam'iyyu da kuma watakila yan jaridu da sauran yan kungiyoyi da suke bakin wurin. To daga nan ai ake fara faɗan sakamakon. Ana faɗan sakamakon kowa yana da shi daga nan ake haɗa na ƙaramar hukuma har a zo a haɗa na jiha gaba ɗaya. To kusan a kowane yanayi idan akwai wani bukata, akwai wani matsala na inan, akwai hanyar da za a iya bi wurin bi a tantance shi. So ina ganin abin da zai ma iya faruwa shine idan wani ya fito da wani labari na ƙarya a yanzu tunan da muke cin da akwai mutane da yawa da suke amfani da kafan yaɗa labarai, in wani ya faɗi abin da ba haka ba, wani na iya ɗauko hujja ta gaske ya kawo ya ce a ba haka ba. Wannan shi nake tsammani daga su ƙwararru, misali da ƙungiyoyi da su a ɓangaren INEC da sauran watakila 'yan jam'iyyun duka, idan an zo in ana irin wannan tabarda. So ina ganin hukuncin ma bai kamata a ci ya ɗauki wani lokaci ba idan akwai wani tabarda a kan cewa wane ne ya ci ko waye bai ci ba. Kawai gudun dai shine yanda watakila ana maganar wannan wabce akwatu, wabce kayan zaɓe da sauran abubuwa, wanda shi kuma yana buƙatar kenan. Duk wuraren da aka ga ana da tunanin samun irin wannan matsala, za a inganta tsaro ƙwarai da gaske, musamman shigo da al'ummar wuri su gane cewa mutuncinsu ne a wannan abin an yi shi su zai shafa in za a zo a sake
kasuwa. Wasu kuma na ganin cewa kamar zai wannan electronic transmission na results zai tauye ko kuma ya hana watakila magudin zaɓe ko kuma bayyana sakamakon da ba shi ne ba. Misali
gaskiya ni ina ganin kamar zai ɗan yi wahala a tunanina, kamar yadda na ce, saboda kowane wuri da za a tattara bayanai akwai waɗanda suke da irin waɗannan bayanan tare da su a matsayin wakilai na kowane ɓangare, tun daga kan akwatu har zuwa matattara
sakamakon. Zai daƙile rikita,
zai daƙile ƙwarai da gaske in har an yi shi ɗin yadda ya kamata. Kuma cin da dama ce a yi, cin da kana da hujja, idan an ga an fitar da abu wanda ba haka ne ba ne, ai sai a ɗaga murya a ce a'a kaza da kaza ba. Kaga cikin sauƙi za a zo a yi bincike a kira waɗanda suke su ne waɗannan shinori, abin gashi na a bayyane komai ana. Cin da
aka dai za a iya cewa matasa ƙalubalensu ne musamman ma'abuta social media misali a wannan zaɓe.
Yawa babban matakin za su ɗauka shi ne matasan su kasance su ne waɗanda za su suke da wannan ƙarfin na magana, duk wanda su ga ya faɗi ba daidai ba ko yake nemo ya jama'a to su tsaya su yi amfani da wannan kafa ta yaɗa labarai wurin bayyana abin da ya faru. Kamar yadda ka sani, za ka sha mamaki 2023 za ka cewa mutane a video za su rika ɗauka live ana wannan abin da ake za a saka, za ka gansu irin waɗannan. So shi ma wata dama ce za a samu cewa san da ake karanta sakamakon gashi nan duniya tana gani tun daga kan akwatina har zuwa jahata. To kaga duka waɗannan hanyoyi ne tun da an ga wani bambanci da abin da aka ji a can tun da kowane ɓangare kamar yadda na ce ana tattara shi na kowane fanni. To wannan abu ma da zai ƙara rage mana shi ne ita wannan kafa ta sadarwa, kowa za ka ga ya zo da wayarsa yana ɗagawa, ana ɗauka masu hujja, ana sa live ana gani a Facebook ne a wata tsayace. To kaga wannan shi ma yana iya yiwuwa hanyar da zai hana a samu wannan magudin, domin kowa yana kallon kowa. Idan ma watakila 'yan daba ne za su zo za a turo su ko wani abu, watakila wannan kyamara da wannan za ta iya ɗauka ta gane, kuma haka zai taimaka a wannan. Shi sa muke cewa inda dama ma ai amfani da CCTV kyamara da za ta tsaya a wani wuri wanda ba sai an san da ita ba, wanda za ta taimaka ko da ba ko ina ba. Akwai wuraren da dama ana tunani ana iya samun irin wannan matsalar, sai ai amfani da irin waɗannan CCTV kyamara ɗin, domin me a ƙarshe su iya irin waɗanda suke wannan irin wannan abin a ga an kamo su an fito da su an hukunta su. To hakan zai iya razanar da su, musamman akai zaɓe na farko in aka samu irin waɗannan hukuncin hukunta sun faru. To ina tabbatar maka zaɓe na gaba za a ji, musamman wanda ya ɗauki nayin su shi ma idan ma akwai hanyar da za a yi masa ai wasa wani hukuncin da zai razanar da gaba dan dai a samu gyaran. To ina ga wannan lokaci ne da muke tunani in Allah ya da 2023 mu a tunaninmu zai zo da izinin Allah ya saita mana abin ya rage wannan rashin yadda da juna, rashin a duk wani hanyar da ya kamata mu dan fara hawa turbar inda za a tafi har Allah ya kai mu zaɓen da za a je can gaba. Ga cewa yawanci waɗanda suka cancanta din su ne za su kai irin wannan gacin insha Allah.
To Allah sa masu rare yadda ta kasance kenan da malaman na musamman shi Dr. Abdulgani Fa'i da kuma Dr. Musa Abdullahi Sufi, muna godiya kwarai da gaske, kuma da fatan waɗanda aka yi domin su sun ji duk wanda ya kamata ya ɗau matakin da ya dace daga iyaye, malamai, hukumomi, jami'an tsaro da 'yan social media influencers. Duka dai kowa ya ɗauki watakila tasa rauya taka don a gudu tare a tsiri tare. Yanzu a madadin dukkanin abokan aiki, sunana Mahmud Kwari nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullah.
Ciki da falo dubbai daban-daban dana, dan tanadi na talauci da ke tsumin rana. Sannan in kauce wa idan duna da ke bina, ban da
Masu saurare, an nan muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau. A madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman ma abokiyar aiki na da ta taya ni gabatarwa Zahra Aminu Fage, sai kuma Julie Lathis Gresham da ta daidaita mana sauti kuma ta haɗa mana shirin baki ɗayansa. Ni ce Amina Bahari Auna daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC nake sallama da ku. A kasance lafiya.
Ubangiji na gafarar kanmu muke nema, Ubangiji na cetan kanmu muke nema.
Ubangiji na